amaryar Amurka a Washington DC. Jama'a sauraron mu barkamu da wannan la'asariyar shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Aisha Mu'azu,
Madina Dahiru Mai Shanu,
tare da ni Amina Buhari Auna.
Ranar Alhamis shin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Mun samu bakoncin wata matashiya kuma daliba mai nazarin aikin likitanci wacce ta kirkiri wata gidauniya wanda ake kira Bilal Quest Foundation a jihar Sokoto a Najeriya.
Wannan haka yake Aisha, kuma za mu tattauna da ita kai tsaye akan ayyukan da gidauniyar ta Bilal Quest Foundation ke gudanarwa.
Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ko mata tambaya kai tsaye akan abubuwan da za mu tattauna a kai. Lambar da za ku kira ku bayyana ko mata tambaya ita ce 1-202-205-6-5-5.
Sauraronmu a cikin ɗakin watsa labaran namu muna tare da Farida Abubakar Abdul Aziz kai tsaye.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalam.
To Farida, menene za ki iya gaya mana, ki fara gaya mana ɗan takaitaccen tarihin kanki?
Na farko dai sunana Farida Abdul Aziz Abubakar, an haife ni a garin Sokoto. Sannan kuma na yi primary school a Abuja, inda kuma na zo na ƙara na yi secondary school a Sokoto.
Ta, yaushe ne kika fara sha'awar yin aikin likita?
Na fara dai tun ina ƙarama, sannan kuma mahaifina ya samu kwaɗayin son likitanci saboda yanda ya ga ina taimakama ƴan uwana da sauran mutanen gida haka in basu da lafiya.
To mu tambayi magana game da wannan kungiyar da kirkira Bilal Quest. Kina ka nazarin karatun likitanci amma kin kirkire wannan kungiya, menene dalili kuma yaushe kika kirkiri wannan kungiyar kuma gidauniya?
An kirkiro ta ne a lokacin 2016. To a gani na wannan aikin da yana kunshe da harkokin lafiya, kuma ni ina karatun lafiya. So sai na ga to me zai hana a taimaka wa mutane, kana ƙarin ilimi kuma kana neman hanyoyin da zaka taimaka bayan Allah wanda ba su san me duniya take cike ba.
To kamar da me kuke aiwatarwa, wasu irin ayyuka kuke aiwatarwa a wannan gidauniya taku?
Na farko dai muna da objectives guda 7, sannan kuma muna da mun ware waɗanda ayyukan da suka fi muhimmanci. Na farko akwai na muna son mu rage yaɗa cututtukan kanjamau wanda ke tsakanin uwa da ɗa. So muna so mu yanke wannan
ko kuma dai a rage
yawan a takaita. Sannan kuma yanda mata ke musamman kananan yara da suke tasowa, yawancin iyayenmu ba sa ilmantar da su akan al'ada. To sai ke ga yarinya ta taso,
kika ce al'ada al'adunmu kenan, ko kuma al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta?
Al'ada wanda ya mace dole sai ta yi a rayuwarta. Iyaye ba sa ilmantar da yaransu mata. So sai ke ga yarinya ta taso bata san me ke faruwa da ita ba, wani irin canji ne a jikinta. Sai ke ga hankalinta ya tashi. So mu muna so mu ilmantar da yara mata ne akan waɗannan abubuwan, abin da ke faruwa da su. sannan kuma mu koya musu yanda za su tsaftace jikin su idan wannan sun in wannan lokacin nasu ya zo kowane wata sannan kuma mu ba su ko mu nuna musu yanda za su yi nasu ka audigar al'ada din tunda dai yawanci in wani zai iya sai wani ba zai iya sai ba musamman arewacin iyaye ba za su iya ba su kuɗi ba ko kuma su ba su da halin da za su
sai musamman na karkara
ba za su abin nan ba za su iya san ba kansu ba sannan kuma mun nuna musu yanda za su yi nasu da kansu tare da kyalle da sauran dai abubuwan da ake hadawa
to kafin ki cika bada mana bayani akan abubuwan da kuke yi bari mu dan shakata da wannan wakar shirin yau da gobe inda yau muka samu bakwancin Farida Abdulaziz Abubakar daliba a nazarin aikin
likitan jiyaran Amurka
to Madina naga kaman tun dazu kina da tambaya da kike so ki yi wa Farida
to gaskiya wannan aikin naku Farida gaskiya ya burge ni matuka amma ina da wata tambaya guda daya kina zaune ne a nan Amurka ko a nan kike karatun naki
eh
to amma gidauniyar taku ba a Najeriya bane ba kuke gudanar da ayyukan ku
a Najeriya ne kin san an ce kai daya ya fi kai biyu ya fi daya
to kenan kina nufin akwai waɗanda ke gudanar da ayyukan duk da ke kina nan Amurka
muna da team da ke gudanar da aikin a can
kuna da kungiya kenan da suke kungiyar ma'aikata
structure of organization din mu muna da chairman din mu wanda shine current minister yanzu Sheikh Malam Ibrahim Isa Pantemi sannan kuma board of directors din mu sun hada da Malam Bashir Ahmad PA din shugaban kasa on new media muna da kuma manyan likitoci a nan America wanda ya hada da su Dr. Nathan Chubby shine likitan yara sannan kuma muna da Dr. Kimpana Sudhakar sannan kuma muna da kuma mahaifina Alhaji Abdulaziz Abubakar sannan kuma muna da other advisors
masu ba da shawara kenan
wanda sun kama da Malam Sheikh Jabir Mehula muna da su Abba Shehu Bangaji da dai sauransu sannan kuma muna da media team muna da team members
to yanzu Farida idan kaman yadda kika ce wayannan manufofin naku ko kuma abubuwan da kuke mai da hankali akan su kamar yadda kika bada misali na abin auduga ko kuma al'ada ko yadda tsaftan tsabiyar da ake tsaftace jiki
kula da tsaftar jiki
musamman yayin al'ada ya kuke zuwa kuke yi kadan na ce kaman ku kun fi mai da hankali a yankunan karkara ko zuwa kuke yi kauyukan ne ku zaunar da su ku koya musu ne ko ku yaya kuke yin abubuwan nan
muna zuwa ne da kayan aikin mu sannan kuma da kwararrun mutanen da za su koya musu mutanen nan yanda ake yi
wato kuna kamar haɗin gwiwa da waɗansu masana kenan waɗanda suke ilimin waɗannan abubuwan da kuke koyar da mutane
yawanci akwai volunteers
wanda aikin sa kai
masu aikin sa kai kenan wasu sun hada da corpus masu bautar kasa wanda kamar a ce karshen project din su kenan da zasu yi sai su zo su kawo kansu su ce su ma suna so su ba da nasu gudunmuwa haka
to kuna zuwa makarantu ne ko kuma a kuna samun kamar daga tai shugabannin al'umma ne idan kuka je misali karkara
farko dai muna zuwa makarantu za mu yi magana da principal sannan kuma muna magana da masu gari irin su sarakunan ƙauyuka haka da haƙin
da anguwa na anguwanni
sai mu gaya musu mu ce ga abin da muke so mu
to kawo yanzu wasu irin nasarori kuka cimma a wannan aiki da kuke aiwatarwa
gaskiya mun yi abubuwa sosai mutane sun yaba kuma sun yi godiya mun yi reaching out to kusan dalibai kusan 1000 saboda mun yi programs guda 3 mun yi daya a Almadini Memorial School a Sokoto inda muka koya musu yanda ake wankin hannu da tsafta har muka ba su tallafin kayan wankin hannu da su sabulaya dai da sauransu na biyu ko muka yi a Kaduna a wani asibitoci guda 2 muka babba su kayan wanki da kayan da tsaftace wuri maternity ward din zo dakunan haihuwar su sannan kuma na 3 shine muka yi satin da ya wuce na makaranta inda muka ba dalibai mata 500 muka ba su auduga sannan kuma muka koya musu yanda za su yi audugar su da kansu
kin yi ce Sheikh Mantani yana daga cikin jagororin wannan kungiya gashi kuma shi ba ma'aikacin fannin likita abin likita bane
to malami addini the first of all so akwai controversial issues
wato al'amura masu sakakiya
na addini in yazo kan addini so kafin ayi abu zamu ce mishi gashi sai ya ce to gaskiya wannan ya dace ko kuma wannan bai dace ba kamar a ce shine guide mu shi sa in kin tuna na ce akwai Malam Jabir mai hula Malam Jabir ma ya ma bada lecture a program din nan da aka yi da sauransu so ya bayyana mana cewa ga wannan kaman nan sashen arewa akwai abubuwan da zaka iya yi daidai ne kuma akwai abubuwan da zaka iya daidai ne amma kuma saboda ya saba al'adu to shi yasa
yaya kuke zakulo inda kuke zuwa ku kai musu wannan agaji da kuke bayarwa
wani lokaci muna zuwa ne ko kuma muna dubawa ina ne suka shi bukatun taimakon nan kauyuka kenan muje mu ce waɗannan mutanen suna bukatun taimako ko kuma mu ga yawan abubuwan da ke faruwa a wuri mu ce kai mutanen suna bukatun taimako ya kamata mu je mu tallafa musu
akwai wasu kalubale da kuka lura da cewa mutane suna fuskanta kasancewar kuna shiga al'ummomi kuna mu'amala da mutane za ku fuskanci wasu al'amura da suke tattare da mutane akwai wani abu da kuka gano a wannan aiki da kuke yi
to akwai gaskiya saboda me akwai wasu suna da matsala amma ba za su iya yin magana ba so mu kuma anamu tunani sai mu ce to ai yawanci kuma in kin kula duk matsalolin mata ne an ce kuma ciwon ƴa mace ne so mu kuma sai mu duba wannan abun sai mu ce to ga abin da ya kamata mu
kun fuskanci turjiya ko wani abu makamancin haka tunda kuka fara
gaskiya so far dai babu
insha Allah
to idan wato ina naga na lura cewa a cikin manufofin da kuke so ku cimma akwai bawa mata karfin gwiwa yanzu dai bari mu fara zuwa mu shakata da wannan wakar in mun dawo muna so ki mana bayani
yau bangiji sarkin baiwa Yes. sarki Allah amin amin summa amin Allah amin amin summa amin ya Allah kubuda kunuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa kubuda kunuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen jiyon idan wane jiyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowa da shi idanu yayi hasara babba kowa da shi idanu nace yayi hasara babba dishi idanu wa shata mu ba mu sone dishi idanu wa shata mu na gudu ne bitun da ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne ku don ki jawabi da zan fadi bitun da ba ku sone har ya kasance kuna gudu ne ku don ki jawabi da zan fadi jiya ido amadari lalanciyan ido ne mai sagira idanu mai kumbure idanu jiya ido amadari lalanciyan ido ne mai sagira idanu mai kumbure idanu da kali idanu kana ta keke da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga komso kuma jiyari
madalla masu sauraro kada ku manta za mu ba ku dama ku kira ku yi ma Farida tambaya kai tsaye lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 amma kafin nan za ta ci gaba da mana bayani akan abubuwan da suke na tallafawa mata domin ba su karfin gwiwa
to mu dai abinda muka ce za mu yi shine za mu kawo kayan aiki mu koya ma mata sana'o'in da ya dace da na karkara irin su dunkuna yanzu misali idan a ce aka koya ma mace yanda ake yin audugar nan ta mata tana yi tana sai ma mutane shi ma ai ta samu abin yi ko
kuma an taimakawa al'umma
to sannan kuma in ta iya dinki za ta iya dogaro da kanta mu koya musu yanda ake sabulayya ko kuma mu koya musu indai kananan sana'o'i dai kuma mu ba su kayan aiki mu ba su kuma tallafi
da za su iya rike kansu da shi kenan
barin
to ga kin matashiya me ya jawo hankalinki domin a kasashen mu masu tasowa sai ke ga yara masu shekarunki za su ce ai tukunna ma ai ban fara rayuwa ta ba
kuma abun mamaki ba ta ma gama kammala shi makarantar da take yi ba
to na dai taso na ga mahaifina yana taimaka wa mutane kuma farin cikin da nake gani a fuskan su shi ma yana sa in ji dadi kuma ni ma naji ina so in taimaka wa bayan Allah shi yasa
kina shekara nawa kenan kika fara wannan kika kirkiri wannan gidauniya
22
to ya kike samun kamar kudaden da kike ai gudanar da ayyuka na yau da kullun da kuke amfani da shi a gidauniya
na farko ina amfani da kuɗi na nawa na kaina sannan kuma sauran mutanen
da kuke tare da su
muke tare da su kuma na suna bada nasu gudunmuwa
kamar kun zauna ne dama tun farko kuka shirye haka za ku yi
a'a kawai dai tunda dai bamu dade da farawa ba mun ce za mu fara dai kafin mu nema tallafi daga manyan kungiyoyi irin su United Nations, World Health Organization, da sauransu.
To yanzu Farida idan akwai masu son taimako kila a cikin masu sauraron mu ko wani abu suna son su nemi gidauniyar ku ko suna son su neme ki ta yaya za su iya samun kudin su ma su samu damar samun wannan taimakon
akwai website din mu bilalfoundation.org nan za a samu link din da za a tallafa na akwai kuma account details din mu akan website din mu
ko ga wanda suke so su ma su bada nasu gudunmawa kamar masu aikin sa kai akwai wani tsari da kuke bi ne wajen tace wanda kuke aiki tare da su
akwai saboda me akwai shi link din nan kamar questionnaire ne zai tambaye ka dangane da kanka level din karatunka me kake so kai haka abin yake
haka ake tantancewa. To akwai abokin gaya mana nasarorinku, waɗanne abubuwa kuma ne manya-manyan wato
kalubale?
Ba kalubale wato project, manya-manyan project
ayyukan
da kuke son ran kuna so ku gwashe ma kun cimma,
abubuwan da kuke so ku cimma, da kuke burin cimma nan gaba.
To na farko dai muna so mu wayar da kan mata musamman masu ciki akan cutar kanjamau.
Wannan batun cutar kanjamau inda uwa take baiwa ɗanta wannan cutar, ko za ki dan mana ƙarin haske game da wannan?
Okay.
Duk da cewa har yanzu ke ɗaliba ce kuma, amma dai kina aiki a nan kuma kina shiga ƙauyuka
kuma kina karɓar haihuwa.
Eto na farko akwai ta hanyar naƙuda, akwai kuma hanyar haihuwa, akwai kuma hanyar shayarwa. To duk waɗannan uwa za ta iya sama yaronta wannan abin. So akwai magungunan da ake sha, su ake kira antiretroviral drugs. Regimen ne kaman kashi-kashi ne, akwai kafin in tana da cikin za ta sha har zuwa ta haihu, har ma bayan ta haihu.
Me wannan maganin ke yi?
Yana kokarin ya rage viral load,
wato
karfin RNA haka kwayar cutar. So akwai abin da ake ce ma CD4 ko T cells. To shine wannan, shine kamar a ce garkuwan jikin mutum. In yana da yawa to cuta ba za ta kama ka, so in kuma yana ƙasa, in ya wuce, in ya kai less than 200 shine ake ce mutum na da AIDS. Amma ana son mutum ya yi maintaining din 500 zuwa 1,500. So idan wannan, shi wannan antiretroviral drugs din yana sa wannan,
yana taimaka ma
wato
mai dauke da cutar
garkuwan jikin mutum kada ya kasa da wannan 500 din da
200
da 200 da kike faɗa haka. Na gane.
To a cikin hanyoyi uku da kika lissafo da ake iya kamuwa, ita uwa take iya ba ɗanta waɗannan, a wannan aikin da kuke gudanarwa, wanne ne daga cikin ukun nan yafi tasiri wajen yaɗa wannan cuta tsakanin mahaifiya da ɗanta?
Duka dai akwai wani yafi wani, saboda me, yanzu misali wurin naƙuda, idan har a ce ta samu fashewan
baya kenan.
Idan
kamar ɗa yana shirin fitowa, ruwa ya fashe baya kenan.
To idan wannan irin ya daɗe har ba a haifi yaro ba, to yana sa yaro ya samu wannan HIV din.
To ba na katse ki ba, mun samu kiranmu na farko daga jihar Katsina. Wake kan layi daga Katsina?
Umar Hassan Sankuri ne daga nan Katsina.
To masha Allah, Malam Umar ga Farida nan tana sauraron ka, sai kai mata tambayar da kake da ita.
Da Allah tambayar zan ba Farida.
To
sai wannan taimako da suka ce suna yi nan Najeriya, shin har da jihar Katsina ko ko dukan jihohin ma Najeriya take ake yi?
To kamar yadda na ce, yanzu dai muka fara. So mun dan fara dai da dan karamin wuri kamar Sokoto, zuwa gaba idan muka bunƙasa ko kuma muna da kayan aiki ko muna da tallafi mai tsoka, za mu kai kowane jiha na Najeriya insha Allah.
Tunda aikin alheri ne, ya kamata ko ina a faɗaɗa
insha Allah.
Insha Allah.
Daga Umar Hassan Sankuri daga Katsina.
To mun gode
Malam Umar. To Malama Farida, kin ji shi tsokacin da yayi, akwai kamar kuna adana kamar bayanan mutane ko kuma wuraren da ake buƙatar irin waɗannan taimako, domin nan gaba idan kuka samu, kuka yi ƙarfi sosai, za ku
muna da wakilai a kowace jiha, Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara, koma ina ne, duka muna da su. So kowa zai kawo matsalolin da ke suke fuskanta a garin su, ko kuma ce ai naga abu kaza ya faru a kaza, gaskiya suna bukatan taimako, sai mu ce to shikenan, sai mu aje. Idan har misali asusun mu yayi karfi, sai mu ce to ai ga wuri kaza, za mu je can mu yi aiki.
To kenan kina nufin yanzu kaman wanda ya kira yanzu Malam Umar sunan shi ko? To yanzu akwai kuna da wakili a Katsina?
Muna da shi.
To kenan ai taimako ne yake tambaya akai, saboda haka za su iya samun taimakon kenan
insha Allah.
To da kin ga mishi wakilin ku ya samu wakilin ku kenan, kin gane magana na?
To ai ko wakilin nan
eh
ba zai yi aiki ba saboda me babu kayan aiki.
Okay.
Kuma sai an shirya, sai an planning.
Kamar yadda kace akwai kuna tanadi kamar ku adana bayani kamar yadda ya kira yanzu sai ku ce to mun samu. Kuma a ku bude wani register wanda mutane za su iya zuwa su kawo muku kansu su ce to ga buƙatar sai ku kuma ku gaya musu eh ba mu da kuɗi amma nan gaba insha Allah mun samu.
Akwai dan saboda me akwai hotlines din mu wanda ake iya samun mu. Don a samu wannan bayanai.
To ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna, wane ne ke kan layi?
Hello.
Hello, wa ke kan layi? Barka ka dai, barka ka dai.
Wani ne daga Banzanzo jihar Kaduna Najeriya.
To bismillah Farida na jin ka.
To mun ji duka abin da ta faɗa kuma muna godiya Allah ya saka mata da alkhairi.
To amin.
To sai dai abin da nake so in tambaye ta a nan. Idan kamar akwai wadda jinin yake dan fito musu kamar iyali mu haka jinin zai dinga fitowa in ya dan yi sati sai ya bace. To kuma zuwa wani lokaci can za ta ga dawo zai cika adadin kwanakin da ya kamata su kace. To amma kuma ba ma wannan ba. Yanzu kamar mutanen mu akwai wadda ni na sani ta zo tana magana za a duba ta ba ta da lafiya sai aka ce to tana zuwa awo ta ce a'a to cikin wata nawa ta ce ya kai wata bakwai wai bata fara zuwa ba. To kamar wannan kina ganin ba wani matsaloli da yake haifarwa da Allah dan ƙara wayar ma mutanen mu da kai saboda sakamakon cewa duk wadda lafiya ta amfana barin ne ita ne. To Allah ya muku sakayya na alkhairi daga Lawal Bai Banzanzo jihar Kaduna Najeriya.
Amma mun gode malam Lawal kin ji tambayar sa yana magana ne akan al'adar ƴa mace. Wato matan na kamar yadda ya bayyana ya ce wasu al'adan zai zo sai kuma
ya dauke
ya dauke daga baya sake dawo.
Eh to gaskiya kowa na da nata yanda nata yake zo mata ko ba haka ba. So wani lokaci alamun matsala ne. So idan an samu irin wannan matsaloli wurin likita ake zuwa a tambaye shi.
Ba akwai likitan da mema ake kiran su musamman wanda gynecologist ake ce musu a Turai irin wurin su ake zuwa
wurin su gynecologist.
To naji kuma yayi magana akan cewa wani lokaci mace tana da ciki sai ta dade har wata bakwai bata taba zuwa an yi awo an yi komai ba. Wani irin matsala wannan ke iya haifarwa tunda kin yi maganan cewa magani mutum na sha ne na wannan HIV din kafin ma ka dauka cikin kila in ka sani lokacin da kake da ciki da kuma bayan haka menene rashin zuwa awo yake iya haifarwa.
To rashin zuwa awo yana haifar da matsaloli sosai saboda me awon nan da ake zuwa za a duba ne ya halin da shi jariri yake ciki da ita kuma uwar. So shi yasa idan ka je wurin awo akwai abubuwan da ake dubawa. Shi yasa za a rika baka lokaci idan cikin ya kai kaman akwai trimesters. So idan ya kai kusan lokacin haihuwa
daga
zango to kafin wata za a bada sati biyu har ya zo ka kusan haihuwa sai a baka sati ɗaya don saboda a san wani hali jariri yake ciki. Shi yasa lokaci za a haifa yaro bai da lafiya ko kuma ma a haifa yaro matacce
saboda ba a je awo ba balle a san halin da yake ciki.
Ta mun gode kwarai da gaske da kika amshi gayyatar da muka yi miki kika zo dakin watsa labaran namu har muka samu muka yi hira da ke kuma insha Allah za mu ƙara tuntuɓen ki don mu yi wani hira akan wannan batu don wayar da mu.
Kuma muna fata Allah Ubangiji ya dafa a wannan aiki da kuke yi da taimaka wa al'umma.
Amin ya Allah.
Kuma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan ku amfana da darussan da ke ciki a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, the engineer manager Mr. Justin Thwaites, tare da abokan aiki na da suka ce an da gabatarwa
Aisha Mu'azu, Madina Dahiru mai shanu.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.